This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 8 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, Hawwa, an harba wasu 'yan Isra'ila uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza. Tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar Venezuela daga jam'iyyar adawa Edmundo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a ƙasar Spain. Papa Roma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya 100 Katolika.
A ɓangaren rahotannin, za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta fusata akan wata takarda da ke yawo a kafafen labarai da ke nuna gwamnan jihar Dauda Lawal ya ba da umarni da a baiwa wasu manyan 'yan ta'adda da ke jihar wasu maƙudan kuɗaɗe.
Babu wani shiri, babu wata niyya sayin sulhu da 'yan ta'adda.
Muna kuma tafi da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a ƙasar Ghana a watan Disamba nan mai zuwa idan Allah ya kai mu.
As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner.
Shugaban ƙasar Ghana kenan, Nana Akufo Addo, sai aka sanse da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin dandalin 'yan jarida, inda a yau shirin ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da Sule Mumini Barma, amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya kacin farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An harba wasu 'yan Isra'ila su uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza, a cewar jami'an Isra'ila. Sojojin sun ce dan bindigar da ya kai harin daga yankin kasar Jordan ya tunkari gadar mashigin Albany a cikin wata babban mota, inda ya bude wuta akan jami'an tsaron Isra'ila waɗanda su kuma suka kashe maharan a musayar wutar da ta auku. An ce mutanen uku da aka kashe farar hula ne 'yan Isra'ila. Hukumar ayyukan gaggawa da ceto ta Magen David Adom ta Isra'ila ta ce dukkan mutanen maza ne da suka haura shekaru 50. Kasar Jordan na gudanar da bincike akan harban, kamar yadda kafar yada labaranta ta Petra ta bayyana. Kasar ta Larabawa da ke kawance da kasashen yammacin duniya ta yi sulhu da Isra'ila a shekarar 1994, amma kuma tana caccakar manufofinta akan Falastinawa sosai. Kasar Jordan daina da al'ummar Falastina da yawa, kuma an shayin zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila a Jordan ɗin game da yakin Gaza. Tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar Venezuela daga jam'iyyar adawa Edmundo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a ƙasar Spain, lamarin da miliyoyin mutane magoya bayansa ba su ji daɗinsa ba, waɗanda ke fatan ganin ya fara yaƙin neman zaɓe don kawo ƙarshen mulkin jam'iyya ɗaya da aka shafa shekaru 20 ana yi a ƙasar. Mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez ce ta sanar da tserewar ban mamakin da Gonzalez ya yi, wanda 'yan adawar ƙasar Venezuela da wasu gwamnatocin ƙasashen ƙetare da yawa suke ganin shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Yulin da ya wuce. Ta ce gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar ba Gonzalez damar ficewa daga ƙasar 'yan kwanaki bayan da gwamnatin ta ba da umarnin a kama shi don dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Gonzalez ko shugabar jam'iyyar adawa Maria Corina Machado ba su ce komai ba game da batun. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ƙarashin labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya, inda wakilinmu a Guso ta jihar Zamfara, Abdulrazak Bello, ya shaida mana yadda gwamnatin jihar Zamfara, wato gwamnatin jihar Zamfara ta fusata akan wata takarda da ake ta kare kaina da ita a kafafen labarai, da ke nuna cewa gwamnatin jihar Dauda Lawal ya bada umarnin da a baiwa wasu manyan 'yan ta'addan da ke jihar wasu maƙudan kuɗaɗe domin aje wato don su aje makamansu su kuma baiwa gwamnatin jihar damar haƙar ma'adanai. Ga dai Abdulrazak ɗin da cikakken rahoto.
Gwamnatin jihar Zamfara kalashi takobin daukar matakin shari'a ga wa'anda suke zarginta da baiwa manyan 'yan ta'adda maƙudan kuɗaɗe don su daina ta'addanci da kuma baiwa gwamnatin jihar damar haƙar ma'adanai ba tare da samun wata tangarɗa ba. Sakataren gwamnatin jihar Zamfara Abubakar Muhammad Nafada, wanda ya bayyana shirin gwamnatin na daukar wannan matakin, ya ce san gwamnatin jihar Zamfara ba ta da ƙuduri ko niyyar yin sulhu da barayin masu kisan al'umma a faɗin jihar. Malam Abubakar Nafada ya ce san zancen ba gaskiya ba ne.
Babu wani shiri, babu wata niyya ta yin sulhu da 'yan ta'adda, ballantana a ɗauko wata takarda a dangana ta da cewa mu muka kirkiro wannan takarda domin mu biya wa'annan 'yan takarda domin mu biyan wata manufa ta yin sulhu, ko kuma domin a samu kafa ta gina wasu ma'adanai wanda shi mai girma gwamna ba shi ne kan gaban shi ba.
Shi ma ɗaya daga cikin 'yan jarida ake zargi da cin gajiyar kuɗaɗen da aka bayyana a cikin takardar Shu'aibu Mungadi ya ce idan mai faɗi baya da hankali kamata ya yi wanda ke saurare ya kasance mai hankali. Ya ce labarin takardar zuke taballe ce domin a cewar shi san ba gaskiya ba ne kuma bai da masaniya akan wannan zancen.
Yana da wahala a ce an samu gwamnati ko mai zamanta mahaukaciya ta rubuta takarda neman kuɗi a rubuce cewa gwamna ya sa hannu a tsara sunayen 'yan ta'adda a rubuce da sunayen wasu 'yan jaridu a ce su ne za su yaɗa manufofin gwamnati a kan wannan tsari da za a yi. Ina ganin indai harkar tsaro ce da wuya a yi irin wannan rubutun baro-baro saboda tunanin cewa takarda za ta iya faɗawa wuraren da ba a zaton ta shiga.
Ya ce dama can a irin tsarin wasu 'yan siyasa a Najeriya ana samun irin haka, kuma abu ne wanda ba yanzu aka fara ba.
Ba mamaki kila wanda ya sa a yi wannan rubutun kila muna cikin waɗanda suka addabe shi ko kuma muna yin abin da shi baya jin daɗi. Amma dai ba na tunanin laifi ne ma idan ma har an ba da kuɗin cewa gwamnati ta fito da wasu manufofi kuma ta shirya kuɗi ta ba 'yan jaridu domin su yayata manufofinta.
Shi kuwa Farfesa Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi na Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto ya ce lamarin 'yan siyasa na jihar Zamfara daban yake na sauran 'yan siyasar sauran wurare.
A siyasarmu irin yadda ake yinta a nan ƙasar tamu za ka ga akwai wato ba ta rabuwa da abubuwa irin na yarfe. Wato amma dai in ya zamana wato akwai adawa mai zafi kamar irin yadda suke yi yanzu a Zamfara. Saboda haka ko su 'yan adawa ɗin za su iya yin ko menene yadda yake wato ba wai ina magana a madadin ita gwamnati ba ne. Amma kasancewar kowa ya riga ya san shi gwamnan wannan jiha ɗin. Yana ɗaya daga cikin gununin da ya ce shi faruwa shi ba magana sulhu tare da irin wannan 'yan ta'adda.
A jihar Zamfara dai an sha fitar da takardu iri daban-daban masu ɗauke da sa hannun 'yan siyasa da wasu shugabannin gwamnati. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazak Bello Kaura, murya Amurka daga Guso, jihar Zamfara a Najeriya.
To madalla an gaida Abdulrazak Bello, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Papa Roma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya ɗarikar Katolika da ke zama a ɗaya daga cikin yankuna mafi nisa da sauran jama'a a duniya, inda ya kai musu magunguna da kayan jinya da ma wasu sauran kayayyakin agaji. A cikin jirgin sama mai lamba C-130 na dakon kayayyaki da rundunar sojojin sama ta Royal Australian ta samar, wanda ya yi tafiyar kilomita 1,000, Francis ya isa garin Vanimo mai yawan al'umma kusan 12,000 a yankin arewa maso yammacin tsibirin Papua New Guinea, inda babu ruwan famfo kuma ake fuskantar rashin wadatacciyar wutar lantarki. Papa Roma dan shekaru 87 ya kai ɗaruruwan kilogram ɗin kayayyaki don taimakawa al'ummar yankin, a cewar kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni. Kayayyakin sun hada da magunguna, tufafi da kuma kayan wasan yara da kayan kaɗe-kaɗe don yara 'yan makaranta, a cewar Bruni. A Najeriya, Sabon shugaban hukumar alhazan kasar ta Nakon, Farfesa Abdullahi Sala Pakistan, yayi alwashin yin tsayin daka bayan da aka nada shi a matsayin sabon shugaban hukumar wajen sauke nauyin da aka dora masa. A matsayinsa na babban malamin Islama da ya taba rike makaman, Farfesa Pakistan ya ce ba zai ba malam takunya ba wajen rikon amana. A taron farko da ya gudanar da shugabannin sassan hukumar, Farfesa Pakistan ya buƙaci samun goyon baya daga dukkan ma'aikata don yana ganin aikin kamar dora jankani. Shehun malamin ya ce tuna abokan hulɗarsa a Saudiya daga hukumar alhazan ƙasar mai tsarki suka fara tuntuɓarsa domin shirin aiki mai gamsarwa kamar yadda ya bayyana a wata hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya.
Ina da aminai da yawa a Saudiya, muna tattauna da su duk da wani wasu abubuwan bai shafe su ba, amma dai suna da shawarwari da za su iya bayarwa. To duk wani wanda muke zaton zai iya bada wata shawara ta kirki domin a ga an magance wannan matsala, gaskiya muna ta tuntubarsa, muna samun shawarwari a kyakkyawan zaton da muke, in Allah ya so, bisa abin da muka tono muka gano da kuma kofofin da muka hango, ana iya samun wato canji. Muna kyakkyawan zaton in Allah ya yarda, abin da aka yi bara ba zai maimaitu bane ba in Allah ya so ya yarda.
Ga shugaban hukumar da aka sauke bayan jagorantar aikin yajin bana Malam Jalal Ahmad Arabi, sabon shugaban ya ce sun yi masa addu'ar samun kwarin gwiwar rungumar kaddara.
Gabaɗaya da mu da shi da sauran duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma, kasancewarta tana kula da wani rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci, duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma musulmi ne. To ɗaya daga cikin abin da ya zama dole ga musulmi ya yarda da shi karɓar kaddara, ko a jawabin da na yi mun nuna matuƙar baƙin cikinmu da abin da ya same su, mun kuma yi musu addu'ar Allah ya ba su ladan abubuwa da suka yi na daidai, Allah ya yafe musu kurakuransu, muka kuma yi alƙawari warin za mu koyi darasi daga abin da ya faru. Wannan abin da ya same shi babu wanda yake yafi karfin kaddara, kowaye shi ba wanda zai iya tsallake wata kaddara da Allah subhanahu wataala ya dora masa. Muna bakin cikin abin da ya same su, kuma muna fata Allah ya ba su kyakkyawan sakamako na iya abin da suka yi na daidai, kuma Allah ya sa da mu da su duka mu amfana da kuskuren da aka yi domin a kiyaye gaba.
Kwararre wajen lamuran aikin haji Ustaz Salisu Muhammad Gombe ya ce ba ta yi murna kadai dace a yi wa sabon shugaban ba, akwai bukatar addu'a. Salisu Gombe ya ambata hanyoyi biyu da yake bada shawarar za a iya samun sauki a lamuran tsadar kujerar haji.
Idan gwamnati ta saka dama, ta saka duk tallafinta akan dala, a saukar da dala, mu'amalar da za a yi da dala ta zama tana da sauki a wajen hukumar alhazai da alhazai. Sannan su jami'an hukumar alhazai gaba ɗaya su cire personal bukatar su, a dubi Allah, a dubi yadda aikin zai yi. In Allah ya yarda, kudin aikin haji zai sauko da yawa. Saboda haka wayannan hanyoyi guda biyu su ne. Na farko, gwamnati ta shiga cikin al'amarin tsakanin hukumar alhazai da dala, yadda za a yi ya zama suna samu ta hannun ta sauki, tunda duk mu'amalar da za su yi nan da dala za a yi, duk lissafin za a kan dala za a yi. Muddin ko za a bar dala a kasuwa, a ce a hukumar alhazai kasuwa za a je a sai dala, aikin haji ba zai taba saukowa yanda al'umma suke tsammani ba.
Farfesa Pakistan dai ya yi karatu mai zurfi a Saudiya da Pakistan, inda yake mai wa'azi da jagorantar masallacin Juma'a musamman a Kano kafin a bashi wannan makaman.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai kasar Ghana, inda yayin da aka fara kidar kwanaki da al'umma kasar ta Ghana za ta fita rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaba da na 'yan majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Disamba na shekarar nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Guguwar yakin neman zaɓe daga 'yan takara na ƙara yin ƙaimi a faɗin ƙasar. Akan haka nema wakilinmu a Ghana Idris Abdullahi Baƙo ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji kamar haka.
As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner.
We, the police, and the rest of the security agencies working in concert will do our utmost best to ensure that this year's election will be peaceful and.
Shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da Secretary General din 'yan sandan Ghana Dr. George Akufo-Addo ke tabbatar wa 'yan Ghana cewa za su yi iya kokarinsu don ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Bosman Asare yayi watsi da ra'ayin cewa alhakin tabbatar da zaman lafiya da sakamakon zabe ya rataya ne kawai akan shugaban hukumar.
The suggestion that the peace and the outcome of the election.
Ikirarin cewa zaman lafiya da sakamakon zabe ya rataya ne kan shugaban hukumar zabe kwata-kwata ba gaskiya bane. Muna kira ga jama'a da su yi watsi da hakan. Dr. Bosman ya kara da cewa duk 'yan kasa na da rawar da za su taka wurin tabbatar da zaben cikin lumana. Wasu jam'iyyun siyasa sun koka, musamman babbar jam'iyyar adawa ta NDC wacce ta buƙaci a baiwa kamfanin bincike mai zaman kansa da binciki rijistar 'yan kasa da hukumar zabe ta gudanar, domin akwai kurakurai da yawa da ka iya jawo magudi. Muallim dan tata jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC.
Mun yi zama na musamman tsakanin NDC da ainihin Electoral Commission, amma ba wani abun da zaman ya haifo, domin duk abubuwan da NDC suka buƙaci da Electoral Commission ta yi bayan gano kuskure da dama da ya gudana cikin ainihin rijistar zabe, Electoral Commission ta yi watsi da kiraye-kirayen da NDC ta yi.
Malam Sima Shakibu, sakataren jam'iyyar PNC Region Accra, ya ƙara muryarsa ga zargin da jam'iyyar NDC ke yi.
Kungiyoyin siyasa na ƙasa, musamman ma na 'yan adawa tare da namu kungiyar siyasa na PNC, muna ganin cewa to me yasa aka samu wa'anda yake sun yi wannan rijistar zabe, sunansu ya bullo nan, ya bayyana a nan, ya kuma bayyana a can a lokaci daya.
Sai dai jam'iyyar NPP mai mulki na ganin a halin yanzu bata ga wata matsala daga hukumar zabe ba, kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar Sadat Yahaya Bako ya ce.
Electoral Commission kowa ya san kama independent body ne, to da kan suna da wato timetable da suke aiki ne. Sa mu as a political party di so far ba mu ga wani aibin da zamu kama su da shi.
A taron manema labarai da hukumar zabe ta shirya, ta mayar da martani dangane da zargin.
We call on the public to reject statements that
they. Muna kira ga jama'a da su yi watsi da kalaman cewa rijistar ba ta dace da zaben 2024 ba. Dr. Imrana Muhammad, daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a ko NCCE a takaice, ya bayyana muryar Amurka wasu kalubale da kuma illar da za su kawo idan ba a dakile su ba.
Abin da muka fahimci zai yi kalubalanci wannan zabe shine na farko kan batun zantutukan da ake wasawa a yanan gizo da ya zama na kaman labarai da yawa ba san asalin su ba.
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullahi. Masu sauraro ka da dai a shagala, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu dan guma zuwa dandalin yan jarida.
Sangoma ko cin mutum yake ba shi sauyin na dan jarida, dan uwa na dan jarida, ba gudu ba jada ba.
Masu sauraro, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci na shirin dandalin yan jarida, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka fi daukan hankalin jama'a daga cikin abubuwan da suka faru a mako. Ni ne Sule Mummuni Barma. Yau din kuma muna tare da Abdul-Jalil Alhaji Sama na Radio Talbijin Gaskiya Zandar da Zabairu Sule, mawallafin jaridar Letan. Malamai, barkanku da zuwa.
Barka kada Suleiman.
Barka Malam Sule.
Yawwa, to ku bari mu fara da labarin ambaliyar da ake fuskanta ko kuma ake ci gaba da fama da ita a yanzu haka a Nishar. Har izuwa ranar Laraba, kamar yadda aka sani, ma'aikatar ayyukan jinƙai ta ce mutane kusan 300 ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari, ba idan dubban gidaje da suka ruguje, suka kuma jefa dimbin jama'a cikin halin rashin matsugunne da dai wasu asara ta wasu dukiyoyi da dama da aka fuskanta. Abdul-Jalil, bari mu fara da kai da yake kai kana cikin jihohi. Shin wani sharhi za ka yi dangane da wannan al'amari?
To, da farko dai da Allah malam Sule, ku bani dama zan maka taziya ta ga duka wanda suka rasa rayukansu dangance ga wannan iftila'i na ambaliyar ruwan sama. Ubangiji Allah ya karbe su, Allah kuma ya kara ma mutanen duka hakuri wanda suka yi rishi. Kasan malam Sule, shi tunu da muke soma mutane, kun san jamhuriyar Nijar muna da abin da ake kira da plan de riposte da harshen Faransanci, kamar wani jadawali na musamman wanda idan irin wani abu ya samu ya kamata a ce shine ake gaugawa duka inda ya kamata a kai dauki, a samu a kai dauki. To ga duka alamu irin abin da yake faruwa, muna ga a bana dai Allah da ikon shi, kamar abin ya yi karhin shi wannan tsari da aka saba yi duk shekara. Shine yasa muke gani cikin jahohi in ka ji nan an ce kaza, kuma washe gari can a ce kaza. Duka ga duka alamu daukin da ya dace a kawo ya yi kananci dangance ga bukatar da addakwai. Idan ka duba wurin maraɗi ana tsawa ma da targaɗe ne sai Allah ya kawo kariya gaba ɗaya. Amma ga duka alamu kuma magabata labarin da muka samu wanda kuma muka tabbatar da su ɗaukin da ya kamata a katan da alhamdulillah sun kawo, kuma a tare tawagawa da shugaban ƙasa da ya aika mun gani an je an kai musu ɗaukin da ya kamata a kai musu, wanda an ce an bada envelope wata ta miliyan 50 da aka bada da a samu a kama musu bayan abinci da aka bada. Idan ka duba kuma kamar jihar da magaran nan ne da idan kana tunani da magaran ta kaya wurin millimeter 200 a mu Niger ba a taba samun shi ba lokaci guda. 200 aka samu, mutane suna cikin iftila suna neman agajin da ya kamata a kawo musu na gaugawa. Garin ya shahi gaba ɗaya Malam Sule, kuma babban abin da ma yalla mutane suke ta magana ba san shi musamman a jihar da magaram shine na cewar har yanzu dai ganin cewa ko hanya ta tsinke ko menene har yanzu ba samu tawaga ta magabata ba ko minista ko gwamnatin jihar wanda suka je suka ga mutanen nan wani hali suke ciki. Kenan wannan gaskiya rauni ne babba, kuma ya kamata a san matakin da aka dauka a je mutanen nan in ma babu abin da za a ba su a je dai da haka nan ma a dan ƙara kwarin gwiwa.
Zabairu, me ka lura kai da shi a wannan al'amari?
Lallai Suleiman, wannan al'amura da suka faru dukkan wanda suka shekata Allah ya rahamshe su, kuma wanda suka yi rauni Allah ya ba su lafiya, kuma wanda su duke su ta lalace Allah ya ba su mafita. Kasan lallai al'amari ne wanda Allah ke aikowa, kuma ya kamata tun ba yau ba, tun kakin damuna gata zo, in ka dauka masu ilimi na kimiyya masu ilimi bisa kan yanayi sun yi hasashen irin abubuwan da ruwan da za a yi na bana sun gaya ma hukumomi. To kenan kaga tun wannan lokacin ya kamata a ce su tun ka dauka biranenmu na kasashe wanda tattalin arzikin nasu dai gashi ga kawatai suna fuskanta matsala ta harko ta rashin tsafta, ta rashin hanyoyi. Lokacin da aka ce duk damuna za ta zuwa, da ya kamata a ce duk manyan birane duk wannan gota-gota da ke da ko ya kamata a ce an yashe ta, kuma duk hanyoyi na ruwa ya kamata a ce an gyara su don ruwa su samu su wuce da sauri, ba za su dan su yi mutane banna. Kaga in ka dauka sanin a dauri lokacin da kakanninmu da tsohinmu lokacin nan za ka gani da an ce maka damuna ta kuso in ginin laka ma ne gare ka ko diba kake ya za kai ka ƙara ƙarƙawa shi don kai ya zo a yi ɓanna. To duka yanzu wannan abun ya wuce mutane sun manta da shi, tunda ka san irin garin yahi in abin misali sun kusa kai shekara 60 zuwa 70 ba taɓa yin irin ruwan da aka yi na bana ba. Gwamnati kuma da ya kamata a ce lokacin da aka ga an fara ruwan nan amma za a ɗauki matakai na gaugawa. Duk wanda ke cikin gidan da aka gana alamun gidan nan ba zai iya daurewa ba, amma za a hidda shi koda da ƙarfin iko ne, saboda kare lafiyar mutum ya yi irin wannan abun da ya zo ya abu. A yanzu haka magana gada ake yanzu haka an ka ɗauka kasan maraɗi da can ƙasar da magara yanzu haka ana ruwa, amma yanzu haka za ka tarda mutane har yanzu haka bayan kiran da aka yi ta mutane duk wanda ya sana cin gidi na laka ya hita daga gare shi koma inda aka san inda kawo irin gini na dindindin wanda ba a da tsammanin a ce kowa na iya faduwa. To kaga mutane a kowannan sakaci ma gare mu, mu mutane mu talakawa bisa kan wannan abu. Gwamnati yayi bakin gwargwado abin da ya kamata shi. To ya an wanke bai masu mahalli inda ya kamata a kai su. Mutane masu hannu da shuni duka suna nan suna ta ba da taimakon su. Kenan a ci gaba da ba da wannan taimakon. Mai amma kira da muke da gwamnati, tunda damuna ba ta kare ba, ya kamata a ce duk wurin mahitar ruwa an hidda ta, kuma wurin gota ne ya kamata a yashe ta dan da an yi ruwa su kauce su tafi inda ya kamata.
To barkanmu da sake dawowa a wannan shiri na dandalin ƴan jarida da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon kasashen Afirka sun hallara China, inda suka halarci taron Afirka da China na shekara-shekara. Wannan karan China ta alkawarin kashe biliyan 50 na dalar Amurka domin ayyukan zamanantar da Afirka. Waɗannan kuɗaɗe wasu bashi ne, wani ɓangare kuma tallafi ne, wasu kuma na jinginar albarkatun ma'adanai ne. Abdul-Jalil, washin ya kake ganin yadda shekaru sama da 60 bayan da ƙasashen Afirka suka samu 'yancin kai daga turan mulkin mallaka suke ta faman mayar da kansu 'yan ɗakin manyan ƙasashen duniya.
To alhamdulillah Malam Sule, na san duk shekara kasashen mu na Afirka wannan 54 wannan suna gamuwa a can ga headquarter ta birnin Habasha, kenan Ethiopia suna taron su na musamman. Kenan irin wannan mu muke ga a nazarin mu, irin wannan zaman ne kamata mu ma sai mu samu kasar da take neman ta gayyace mu, sai mu ce to ma mun gayyace ta ta zo a zauna tare da ita a tattauna bisa kan abin da take iya mana, mu ma gaya mata ga abin da muke iya mata. Irin wannan kenan duka aka yi shi duka zai kawo mu saukin wannan nace na a ce sai an tare jirgi wurin 51 abu sai yesin iske kasa guda a zauna tare da ita, wannan muke ga gaskiya kamata a ce an ka karshe wannan abin. Kuma kuddamiloyi da aka kashewa duk shugaban da zai ta haka nan ne, kuma tawaga a ce yana samun yadda mutum wurin 10 wani abu, kuma kowa sai an dauke wani shi. Idan kun duba dangance ga shi wannan taron Malam Sule, 2000 ne aka zauna aka yi taro na farko na musamman, kuma sai aka dauki alƙawarin cewar duk shekara uku za a zo a zauna tsakanin China da Afirka a gani menene ya kamata mu muna da abin da za su sarrafa, su suna da tasifu sa'a, kenan kari da kare ne za a gama a gani yaya ne za a yi talakai gane wani abu musamman kasashen mu na Afirka, ganin cewa ba mu da ma kamar ma'aikatu manya wanda za su ba mu dama mu sarrafa abin da ke gare mu. Amma ya kamata a ce an kai matsayin da za a sake ma abin nazari a samu wata sabon fasaha na cewa maimakon a tumbate mu iske su, mu ne muke da abin da suke da bukata, su ma ya dace ce sun isko mu an zauna tare da su. Wannan zaman taron na bana mun ga ya kawo cece ku ce da yawa, me yasa haka? Ganin cewa kun san taro wancan wanda ake na karshe na 2021 kasar China ta dauki alƙawarin za ta ba mu kamar dalar Amurka miliyar 40, to kuma sai aka gaban nawa ta kai su har ma miliyar 50, kenan ta ƙara 10 saman 40 wancan na wancan gamu. Kenan ga duka alamu tana jin daɗin hulɗa da kasashen Afirka, kuma tana samun yadda take so. Sai dai China ƙasa ce wadda yake ita ɓangaren harkar demokrasiya bai sha mata kai ba, kuma abu ne wanda yake kasashen mu na Afirka akwai rauni a haka nan. Ko lokacin da aka yi juyin mulki jamhuriyar Nijar ta farko ta fara sallamo mana na cewa ita tana bukata a bata dama ta ci gaba da aikinta, ganin cewa ita kawai dai muradin da gareta dai su take neman tare. Shi ne ma yasa ko lokacin da muka samu matsala tsakaninmu da kasar Benin ta zo ta shiga ta yi ruwa da tsaki, aka samu ka dage wannan matsala ta ci gaba da kwasan manta tana tahiya.
Yawa Zubairu, ya kake kallon tasirin wannan taro ko kuma ma tasirin alaka ta China da kasashen Afirka?
Ba laifi ba ne yau a ce wata ƙasa kawa China ko abin ga take ne kasashen mu, don ashe a tattauna bisa kan makoma Afirka wani irin tallafi ne ya kamata a kama Afirka, kuma wani irin tallafi ne Afirka ya kamata ta bada. Lalle sun ce za su tallafa mamu, to wannan tallafi da suka ce za su mamu mu ne ya kamata mu diba ya tallafin ya dace da daidai inda muke so a tallafin ko ku bai dace ba da inda ya tallafin. Wajen matakai guda 10 ne aka dauka ga wannan taron, ga yanayin da ake ciki irin wangana ambaliyar ruwa, yanayin da ya kawo shi, za su zan ka dauka ma'aikatunmu su je su ba su ilimi bisa kan harkar likita, bisa kan harkar ma'adanai za su ba su ilimi, bisa kan harkar tsaro za su dauki sojojinmu su ba su tsaro, kuma za su kawo mutane kayan yaki. Ya kamata shugabannin kasashen Afirka su nace bisa kan duk abin da China ta ce za ta, to ya kamata a yi shi a cikin kasashen mu ga yanda ake yi don mu samu mu ma mu koya, shine zai ba mu incin mu, kenan shine suke ake cewa ganyen ganyen.
To Madalla Zubairu, da kai da Abdul-Jalil nan za mu dakatar da wannan shiri na dandalin ƴan jarida, wanda a wannan karin ya tattauna akan matsalolin ambaliyar da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar da kuma babban taron Afirka da China da aka gudanar a tsakiyar mako. Sai kuma wani makon na gaba insha Allah za mu zo da wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Suleiman Muni Barma da na shagori ta shirin ke ce da ku Allah ba mu alfahirinsa.
To Madalla masu sauraro baki ɗaya, kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi daidai da ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai an jima idan Allah ya kai mu.